Karin kudin fito da gwamnati ta ce ta yi kan wutar lantarki ya jawo wani rudani wanda ya sa hukumar kula da samar da wutar lantarki ta Najeriya wato NEC ta ci kamfanin rarraba wutar lantarki ta Abuja AEDC tarar naira miliyan 200 saboda gazawa wajen bin ka'idoji da ta gindaya. Karin ya nuna cewa masu sayan wuta kilowatt daya kan naira 68 yanzu za su saye shi ne kan naira 225 kuma wannan kari ne da ya shafi masu samun wutar lantarki har na tsawon sa'o'i 20 a kowace rana. Kuma irin waɗannan su ne aka sa su a kaso na daya wato waɗanda ake kira band A a turanci, sannan akwai masu kaso na biyu da ake ce musu band B da na uku har ma da na hudu. Ministan watsa labarai Muhammad Idris Malagi ya yi ƙarin haske.
An yi ƙari ne akan waɗanda ake ganin za su iya, wato cikin kashi 100 kashi 15 ne kawai aka zaba waɗanda suke samu akalla awa 20 na wutar lantarki kowace rana. Aka ɗauke su aka ce to bari a fara akan su a gani yadda abun zai kasance. Wannan kama abin da Bature ke cewa pilot study, masu hannu da shuni, masu manya-manyan kamfanika, masu manya-manyan gidaje, masu zaune a unguwanni waɗanda ba su iya yi ba su kunna generator ba, ba su iya yi babu wutar lantarki, dole su ne aka ce su fara wannan, su ɗanɗana wannan tukunna kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa wato abinda 2.9 trillion kusan trillion 3 gwamnatin tarayya ke kashewa kowace shekara akan bangaren wuta.
Kan batun azarbabi da hukumar bada wuta ta birnin tarayya Abuja wato AEDC ta yi na sayar da wuta kan sabon farashi, kuma ministan watsa labarai Muhammad Idris ya ce an ɗauki mataki,
an karfafa musu wato zaman su da za su yi su dauke kowane mataki su ga ya dace akan duk wani wanda yayi wani abu wanda ba daidai bane a hukunce akan wannan bangare na wuta. Duk wanda aka samu da hannunsa a cikin koyin wani almunhadana ko kuma ma an yi wani kuskure ne dole su koma kan kuskuren nan. Idan misali ka biya kuɗin da bai kamata ka biya ba, to zaka dawo za a sake baka wutar lantarki kyauta ka sha sai ka shanye wannan kuɗin naka da aka caje ka ba a sani ba. Lalle ne sai an baka wannan, hukuma ta tanadar da wannan. Duk wanda aka caje shi ba akan ka'ida ba yana da haƙƙi ya je ya kai ƙara a wajen NEC.
Amma ga shugaban cibiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya, Kola Olubiyo ya ce yawan lalacewar hanyoyin wuta a ƙasar ya sa 'yan ƙasa suna shan wahala, saboda haka yana kira ga shugaban ƙasa da ya soke sayar da hannun jari da aka yi a baya saboda a sake tsari da zai samar wa ƙasa da wutar lantarki na dindindin.
Muna so shugaban ƙasa da Allah bi sabili sabilillahi ya amfani da karfin shi e jara mana magana wuta in abun talakawa su muna sha wuya. Shugaban ƙasa ya yi kokarin sa, ya yi cement project, ya ba su kudi, ya ba su World Bank, ya ba su kudi daga CBN. Akwai wuta online na generation sun ki ba su doka wuta umba, muna cikin baban damuwa.
Shima shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai Kingsley Chinda ya fitar da sanarwa inda yake da shi da 'yan uwansa ba su amince da ƙarin kuɗin wutar ba, kuma zai aike wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da wasiƙar neman a soke ƙarin baki ɗaya sai abubuwa sun daidaita a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.